الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da sabuwa a wannan yammaci na Talata wanda ya dace da 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na yau nawa ne ga watan Bature? 18 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 83 cikin sura mai albarka, suratul Nisa. Yau za mu tashi kan ta gaba da ita, amma za mu maimaita ta don mu ci gaba. Kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu. Tambaya ta farko ba tambaya ba ce, ba faɗakarwa ce. Wani dan uwa ya mun dangane da ayar farko da muka fassara jiya, faɗin Allah ta'ala: fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Wato a cikin fassara ta sai na fassara allazina a matsayin shine fa'ili, wanda yake kuskure ne. Allazina shine matsayin mafa'ulan bihi mansub, wato fa'il din damirun mustatirun jawazan, wanda yake ya'udu ila almu'minin: ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatan aw infiru jami'a. Sai zanto ma'anarsa: falyuqatilil mu'minun allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Lalle mu'minai su yaki waɗanda suke musanya rayuwar duniya da lahira. Wanda ya rubuta taka da ya faɗakar da ni, Allah saka masa da alkhairi. Saboda ko shakka babu abin da larabcin ayar ke nuna kenan, domin alba kamar yadda na faɗa tun a baya tana shiga cikin almatruk. Hannabi ga misali da ulai kan lazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fa ma rabiha tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ma'ana dai allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, waɗanda suke sayan rayuwar duniya da lahira. Ma'ana su bayar da lahira a madadin duniya, su gwammace gane duniya sama da lahira, su ne kafirai. To su ne waɗanda za a yaƙa. Ubangiji ta'ala ya yi izini a yaƙe su. Fal yuqatil, wa zai yaƙe su? Almu'minun. Sai dai lafazin almu'minun bai fita a zahiri ba, tunda ya riga ya gabata a can: ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hizrakum. Sannan zai zo a gaba: allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut faqatilu awliya'i shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa. Da haka wannan ya kyauta Allah saka masa da alkhairi, don ma'anar da na bayar jiya kan bata dace da ayar ba, amma ta yanzu nan da muka faɗa ita ce ta dace da ayar. Wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jininsu domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaɗuwa, ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i? Ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba? Ya halatta. Kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko musahabi, amma ya halatta. Abin nufi, idan miji ya zo neman ki da aure, sai kika ce bike yadda ba, sai kun je an yi test a tabbatar ba ya da cuta iri kaza, iri cuta iri kaza, cuta iri kaza, irin wadda take mai saurin kisa, ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa, ko kuma wadda ake ɗaukanta, dama cikin hanyoyin ɗaukanta akwai jima'i. Sai kika ce sai an je an yi test ba kai laifi ba, ko kai kace sai an je an yi test ba kai laifi ba. Kitu duk wanda yake ki bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba. Illa iyaka idan kin nan san cewa garau kike, wannan ba zai dame ki ba, sai a je a jarraba. Kai ma idan ka san garau kake, wannan ba zai dame ka ba, sai a je a jarraba. Na'am. Ina fata mun fahimta. Wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa, saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare, yaje nan yaje nan yaje nan, to kaga ba zai yadda ba a jarraba, don saboda yana jin tsoron kar fallasa ta same shi, babu wani laifi. Amma idan ma'aurata suka ce a'a, su sun dogara ga Allah za su je su yi, ba ruwansu, kuma me zai faru ya faru, wannan ba wanda ya ce musu sun yi haramu. Amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa, kuma idan wani abu ya faru. Ina jin duk ku gamsuwa sosai. Akwai abin nan littafi na Tuhfatul Arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli. An buga littafin, ban sani ba ko bugu na farko ne ko na biyu, a shekarar 1988. Tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala. Shekara nawa kenan baya? kusan shekaru 15 kenan baya. Amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba, shi a wannan lokacin ya mayar da hankali ne, eto akwai abin da ya shafi jini din da ya magana akai, kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell, idan tunda akwai wato ainihin jinin mutane a cikin hawa-hawa ne ko aji-aji ne, akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata dan adam ya samu, akwai mai AS wanda yake shi kariya ne, akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san sickle cell din ne. Idan ya kasance namiji mai AA, kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS, kuma yaran su ba abin da zai faru bi iznihi ta'ala. Amma idan ya kasance ita AS, shi AS, to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na ya'yansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu, kila ta uku a samu, kila ta hudu, kila wani abu makamancin haka, kamar yadda likitoci suke bayani, dan su ne ahlul zikiri. Bana so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba. Ibn Hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shi ne fannin sa ba, to zai kawo abin mamaki. To amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba? To kaga idan ya kasance ita ASCAS, akwai yiwuwar cikin ƴaƴansu bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila, to kaga akwai matsala wannan, wanda cuta ce wanda take sa yaro ya tsamure, ya kanjame, sannan kuma ta hana yaro girma ko na makamancin haka. Gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana, suka ce ba za su yi aure ba, ba su yi laifi ba. Idan suka ce kuma za su yi, haka kuma ba su yi laifi ba, tunda ilimi ya riga ya tabbatar akwai wannan. To shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu, littafin cikin harshen Larabci ya rubuta shi, don haka Islahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba ɗaya a cikin harshen Larabci ya ambace shi. Ya yi magana kan waɗanda suke kuma wato ainihin wajen kusantar iyali, wato ko da sun sadu da mace, mani ya fita daga jikinsu, adadin kwayoyi na halittar ɗigon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu. Ina fata an fahimta. Adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu. To sai aka samu wani yana da wannan matsalar, sai mace take ba za ta aure shi ba don wannan, don shi ba za a haihu da shi ba, kaga ba tallace shi ba, ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din, ko a samu ita kwayoyinta gaba ɗaya mata tonewa ba yadda za a ta haihu din. Ina fata an fahimta. Da haka sai ce shi ba zai aure shi ba tun da yana san haihuwa, bai laifi ba. Wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din. Idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza, tana da cuta iri kaza, ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV, virus na HIV, duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah, ba wanda zai ce maka dan me. Amma idan ka mutu ba za mu ce kai shahada ba, dan wazilin yake ka mutu ba baka cikin kuma wanda manzon Allah ya lissafa da sauransu. Amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka, ba wanda zai hana ka, sai ka je kai. Ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan. Kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa ji a cikin qiyamul layl, yaduwar wannan kwayar abin din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV yayi yawa matuƙa kwarai da gaske. Yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi, cikin maza da mata, saboda babban mutum da ake ciki ta yawa kwarai da gaske. Da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba, a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji, ni ban ga laifin su ba. Kaga su Kirista tun haka suke yi, ba yanda za a daura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar, ko ba su za a ba result din ba, ba da za a je a kaiwa, da ya gani shikenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba. Ina fata an fahimta. Dan ma kana ce je ai maka test ka kawo, sai mutum ya je sai test din da kudin sa, sai result din da kudin sa. Tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa, a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai, kuma karshe yana dauke da cuta, ya zo ko ya cuce ta ko kuma ya ita ce ta kuma ta cuce shi. Dan haka dai ya halatta ayi wannan gwaji, kalmar ya halatta ba ta nuna wajib, kar wani zai ce na ce dole sai an yi, cewa ne ya halatta ayi, ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da suka yi, ba su sabawa Allah ba, ba su sabawa manzon Allah ba. Idan suka ce su ba za su yi ba, haka za su yi kayan su, ba za mu hana su ba. Ina fata an fahimta. Allah ya taimaka mana. Za mu tashi kan ayar wa'iza da amrun min al-amn.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza jaa amrun min al-amn aw khawfi 'adaa'un bi. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
وبنجلسي وإذا جاءهم أمر من الأمن إذا ولى باري يزومس وندي شافي الأمن زمن لافيا أو الخوف قلت أولود فرقتي أذاعوا به سيسي قوقرين ياتي أقول مساني لسكر إلو منا حالير da sun ji labari ba sa iya tsayawa su tantance gaske ko rishin gaskiyar abu sun siya dashi sawa'un labari ne na zaman lafiya ko labari ne wanda ya shafi firgici da zaman tsoro aza'u bihi sai siya dashi kalmar aza'u bihi akan ce aza'uhu akan ce aza'u bihi duk kowanne yayi wato lafazin aza'a ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bil ba'a cikin harshen larabci ubangiji ce wa lauraduhu ila rasul وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول لو كتن دا سكج العبار سواء نظم الله في يعني كون لكتي دا فرقي تير سورو إندا أتي سمي تيشي زوا غمزان الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم كما إندا أتي ذا سمي تيشي زوا غمزان تالا مرنسو واندا سكا تالا سو تناني دا هنجنسا معنا منزان الله ألو كتن لا يوسا سو غبننسو waɗanda ake dogaro da ra'ayinsu a lokacin da manzon Allah ba shi nan inda za su mai da al'amari zuwa gare su la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah ke baiwa baiwar gane labarin da sun san me labarin ya kunsa ko wace gaba ce ya kamata mutane su sani menene bai kamata mutane su sani ba sannan menene na gaskiya menene kuma na ƙarya wannan duk ƙarin bayani ne akan abin da na faɗa jiya wato ayar na nuna zargi ga dukkan mutumin da ya ji labari kowane irin labari ne baya tsaye bincike sai dai ya dace kuma kun san ya tabbata cikin hadisi wanda mun karanta a fassarar waɗansu ayoyi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku ababe guda uku ya ki muku ababe guda uku ababe guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku su anta atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu ku rike alqur'ani ku yi aiki da shi ku fahimce shi kada ku rarrabu abu na biyu an ta'buduhu wahdahu wa la tushriku bihi shay'an ku bauta dama Allah ku kadai ba tare da kun hada shi da wani ba abu na uku wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga dukkan mutumin da Allah ya bayyana shugabancin ku ma'ana ku faɗa masa abin da yake gaskiya kuma ta hanyar da zai iya fahimta ya iya ganewa sannan in ya kawo dokokin da suka dace da daidai da adalci ku taimake shi akai in ya kawo dokokin da ba na daidai ba ku yi kokarin fadakar da shi dan ya canja ya gyara wannan shine nasiha kaga wadannan ababe guda uku kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba riko da igiyar Allah gaba daya sannan kuma nasiha wa shugabanni sannan abin ababe guda uku da Allah ya ki baya san me shine yakrahu lakum qila wa qala jita jita da kaji labari kaje ka fada da kaji labari kaje ka fada wa kasratu su'al da yawan tambaya cikin abin da baya da fa'ida ko amfani wa ida'atul mal da kuma wulakantar da dukiya shine kashe ta ba ta hanyar da ta dace ba a shari'anci wadannan ababe Allah yake muku su dan haka ya dace shi ta baya da amfani kuma dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ya ishi mutun ya zama tataccen makareti matukar duk abin da ya ji labari sai ya faɗa to idan ka ganka kace masa sunan sa makareti ba kai laifi ba a ce duk abin da ka ji labari kana zauna a wannan majalisi kana zauna a wannan falo sai ka ji labari karkarwa kake yi harshen kana karkarwa bari kai ma ka fita kaje ka fesa ka fada to zaka zama tataccen makareci haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi dan haka dole idan mutum ya ji labari yayi taka tsantsan kafin ya fadi shi ko an ce haka za ko a ina ne aka fada ko a wani majalisi ne ka bi taka tsantsan kafin ka fada amma ba haka ba sai mutum ya je ya kanga ina fata an fahimta ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi yace dukkan wanda ya kawo labari wanda yana tsammanin labarin ƙarya ne bai kama bincike ya gano gaskiya ko ƙaryar ba kawai yana ji shi ma sai je ya faɗa yace to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makareta haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi a takaice kaga wannan aya da waɗancan hadisai na nuna mana ladabin al'umma na zamantakewar su da jama'a shine kame baki dukkan wani labari da kaji ko na farin ciki ne karkai saurin yadawa dan kila zanto ƙarya ne ko bai kai faɗin haka bai da kaje ka faɗa in ma na damuwa ne da bakin ciki karkai saurin yadawa dan kila zanto ƙarya ne ko bai kai faɗin yadda kai kaje ka faɗa ba kuma ya kamata da an ji wani abu na firgici da razani sai a nemi su wane ne masu hankali da tunani da hangen nesa a faɗa musu gafi abin da muke jin ana yaɗawa a gari wata matsaya ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na kaza sai mutane su nemi masanan cikinsu malaman cikinsu masu tsoron Allah cikinsu dattijan cikinsu masana ya kamata cikinsu a madadin kawai duk wanda ya ji ya yaɗa wannan sai ɓarna ta faru a bankasa. Ubangiji yace wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadalan Allah akan ku ba da rahmarsa lattaba'tumu shaytan da kun bi shaytan illa qalila sai yan kadan ne daga cikin ku. Lafazin illa kalila wadansu suka ce yana da alaka ne da aza'u bihi, ma'ana wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi illa kalila. Idan har suka ji wani labari na zaman lafiya ko na firgiti da zaman tsartsar yada shi suke, sai kadan ne wanda ba sa yadawa. Shine ma'anar illa kalilan take nufi. Waɗansu malaman suka ce a'a yana da alaka ne da walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalilan. Inda za su mayar da al'amarin zuwa ga annabi ko zuwa ga majibinta lamarinsu kafin su yada, to da su masana sun gane makamar labarin, sai ɗan kaɗan ne abin da zai koya gare su wanda ba za su iya ganewa ba, don ba komai za su iya sani ba. Waɗansu malaman suka ce yana da alaka ne da jumlar ƙarshe walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ba dan fadalan Allah da rahmarsa ba gare ku, lattabatum shaytan, da kun bi shaytan illa qalilan, sai dai ɗan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin shaytan ɗan ba za su bi shi ba. Ma'ana idan an kwatanta da ko kuma sai ɗan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin rahmar Ubangiji ta Allah za ta riske su, ɗan waɗanda ba za su bi shaytan ba, ko kuma waɗanda za su kauce sai sun bi shaytan, duk daga fadalan ɗan ta Ubangiji ga rahama amma kuma sai sun bi shi, sai ɗan kaɗan ne daga cikin ku. To idan an ce sai ɗan kaɗan ne daga cikin ku, ma'ana ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda za su zame su samu kurakurai a cikin su ko wata gajiyawa irin ta bil adama, ɗan kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke tsaye akan tafarki na daidai da gaskiya. Sannan ko da su wanda suka yi kurakuran ko suka yi ayyuka wanda yake ba daidai ba, idan an kwatanta da ayyukansu na daidai da kuma ayyukansu na kuskure da barna, ayyukan nasu na daidai ɗin sun fi yawa, ayyukansu wanda yake na kuskure shi ya fi zama ɗan kaɗan ɗin, shi ne littabatun shaitana illa kalila, tunda dai ko ba ma'asumai ba ne ba za a samu gajiyawa ta tare da ku. Ina fata an fahimta, ina jin wannan bayanin ya ƙara fito da ma'anar sama da yadda muka bar ayar a jiya. Sannan kuma wani abu na ƙarshe da za mu rufe da shi a ayar shi ne, wannan aya ta sauka ne a daidai lokacin da aka yada jita-jita cewa manzon Allah ya saki iyalansa, haka kawai aka ce manzon Allah ya saki iyalansa, sai jama'a suka yada jita-jita har cikin garin Madina. Umar ɗan Khattab na gida hankalinsa ya tashi, wani sahabi ya zo ya masa sallama ya ce fito sauri ne ka fito, ya ce me ya faru ne, an yi kaza 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 ne, ya ce ai musibar ta fi wannan girma, an kawo wa musulmi hari ne, ya ce ai musibar ta fi wannan girma, kaza da kaza da kaza, ya ce a'a ai kaji wai manzon Allah ya saki iyalansa. Umar ɗan Khattab ya fito tunda ya isa tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai faranta masa rai ba, ce tana ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah ya saka. Da haka ya je mutane sun taru a masallaci, manzon Allah na zaune a cikin gida shi da iyalinsa, kowa ya zo an hana shi shiga. Sayyidina Abubakar ya zo, manzon Allah ya ce a bashi izini ya shiga. Sayyidina Umar ya zo, manzon Allah ya ce a bashi izini ya shiga. Sauran kuma kowa na waje. Sai da suka je cikin gida suka bincika, sai suka samu ashe matan annabi ne suka tsare shi suna ja in ja da shi akan harkar kuɗin cefane. Kuɗin cefane ya yi kaɗan. Ba wai suke ne a kan harkar kuɗin cefane. Kaga shi ne khatimun nabiyyi da imamul mursalina. Amma an tsare shi ana tattauna akan wannan. Da kyar aka tafka aka samu sulhu. Umar ɗan Khattab sai ya fito ya leƙo waje ya ce ya ku jama'a ku saurara ku ji, ina tabbatar muku da cewa matan manzon Allah suna nan daren bai sake su ba, wanda ya ce ya sake su ƙarya ne, ba haka labarin yake ba. Sai kuma wannan aya ta sauka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi, take zargin wanda suka yada wannan jita-jitar. Ina fata an fahimta. Aya ta gaba
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كسل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
بنجلس فقاتل في سبيل الله kai yaki domin yada kalmar Allah a banka sa, la tukallafu illa nafsak, ba dorawa ka nauyin tilasta kowa ba sai kanka, kai kan tilasta fita, sauran kuma ka fada musu, wanda yake so ya biyo ka, wanda ya zauna a gida ba zai cutar da kai ba, ka tafi da adadin wanda ka samu komai ka dantsin su za ku ci nasara. Allah na zabarar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen jihadi, fa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin, sannan ka zabarar da mummunai, ka kwadaitar da su falalar da ke cikin jihadi, ka kwadaitar da su falala da ke cikin mutuwa a wajen yaki. Ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin da yace harribul mu'minina anan bai faɗa akan me za a zabular da su ba, amma a cikin suratul anfal yace ya ayyuhan nabiyyu harribul mu'minina 'alal qital, ka zabular da mu'minai wajen yaki dan yada kalmar Allah a banka. An fahimta ko? Manzon sallallahu alaihi wa sallam kuwa ya bi salo daban-daban wajen faɗakar da su, wajen zabular da mutane, wajen bayyana falalan mutuwa a wajen yaki da falalan al-jihad fi sabilillah. Ya faɗi hadisai masu ɗimbin yawa, waɗansu mun karanta su cikin tafsirin suratu al-imran lokacin da muke ciki, kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a cikin aljanna akwai daraja ɗaya-ɗaya har guda ɗari, tsakanin kowace daraja da ƴar uwarta kamar tsakanin sama da ƙasa. Darajar nan guda ɗari Ubangiji ta'ala ya tanade su ne lil mujahidin fi sabilillah, ga masu jihadi. Hawa ɗaya-ɗaya har guda ɗari, kowane hawa tsakanin sa da ɗan uwansa kamar faɗin da ke tsakanin sama da ƙasa. Kaga wannan ai zaburarwa ne, faɗakarwa ne. An fita filin yaƙi, ga kafirai can sun taru, ga musulmai a nan gurin. Manzon Allah ce ku yi gaggawa ku zabura zuwa ga aljanna, ita faɗinta shine faɗin sammai da ƙasa. Ɗaya daga cikin su ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu menene tsakanina da shiga aljanna? Din yace tsakaninka da shiga da ita shine numfashin da kake, in ka daina numfashi ka shiga ciki. Da dabino a hannunsa yana ci na guzuri, ya ga ya karasa dabinai guda uku ɓata lokaci ne, sai ya watsar kawai ya shiga cikin abokanan adawa, ya kashe a kashe shi har sai da ya shahada akan. To kaga shine harrul mu'minina 'alal qital, nan gurin faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrul mu'minin asa Allahu an yukaffa ba'sa allazina kafaru. Lallai Ubangiji ta'ala zai kawar da cutarwar waɗanda suka kafirta, ma'ana dukkan wani fili da za su yi maka, da tanadi da za su yi maka, na su illata ka ko su lahanta ka kai da sabanka, Allah zai iyar da wannan, zai kawar da wannan. Wallahu ashaddu ba'san, Ubangiji ta'ala shi ne mafi tsananin ƙarfi, wa ashaddu tankila, sannan Ubangiji shi ne mafi tsananin uquba, wato mai yin azaba ta sakamako ga waɗanda suka kafirce masa. Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, man yashfa shafa'atan hasana, dukkan wanda ya alfarma kyakkyawar alfarma, ya kullahu nasibun minha, to zai kasance yana da rabo na lada a sakamakon alfarman nan da yawa, wane ko su wane. Wa man yashfa shafa'atan sayyi'a, dukkan wanda ya alfarma mummuna, ya kullahu kiflun minha, to zai samu rabo nashi na zunubi sakamakon mummuna alfarma da yawa, wane ya wuce gaba dan a tabbatar masa haƙin da ba nashi ba. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, Ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu, babu abin da ke gagararsa. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna mahimmancin abin da ake kira alwasata. Alwasata shine shiga tsakani, shiga tsakani dan tabbatarwa da wane wata maslaha a wurin wane, tabbatarwa da wane wata bukata a wurin wane. Wane na neman makaranta, gashi yana da requirement din da ya kamata a dauke shi a jami'a, amma kuma ba ya da wanda ya sani a wajen, sai ka shiga tsakani ka sa baki don ya samu admission. Wani na neman aiki, yana da qualification mai kyau na ɗauke shi akan wannan aikin, amma ba ya da sanayya a ma'aikatar, sai ka bi ka yi amfani da sanayyar ka shiga tsakiya don a ɗauke shi. Wannan shine shafa'atan hasana, wato alfarma kyakkyawa kenan, ko shiga tsakani mai kyau, domin lafazin shafa'a yana nufin alwasata, shiga tsakani. Ka shiga tsakanin mai neman makaranta da hukumar makaranta, ka shiga tsakanin mai neman aiki da hukumar da yake neman aiki a wurinta, ka shiga tsakanin mai neman aure da family din da yake neman aure din a wajensu. Kila ba dan ka shiga ba da ba za a bashi ba, ya tantanta amma su ba su san ya tantanta ba, ko ya tantanta amma akwai waɗansu masu tantanta irin tashi kuma ɗaya kawai ake bukata, sai ka sa baki, sai aka ɗauke shi aiki ko makaranta din, ko aka bashi aure ko dukkan wani abu na duniya mai amfani, to wannan kana da lada a wajen Allah Maɗaukakin Sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito da wani abu ya so ya ba wani kyauta, sai ya ajiye shi ya ba shi kyauta da gangan, sai ce wai ba za ku sa baki ba, ku ce in ba wani, sai ce me amfanin mu sa baki mu ce ka ba wani, tunda dama kayi niyya, sai ce a'a isfa'u ta ujaru, cewa a ba wani din sai ku samu lada, ni dama idan na bayar ina da lada, amma sa bakin a ba wani kai ma kuma ka samu lada. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ya kasance shi ya takaita da lada, yana son alkhairin ya game kowa. To kaga wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa, baya kallafa maka wani irin abu, amma sai da yawa mutane ba sa yin wannan, in dai har zan wuce ma gaba ka samu makaranta ko ka samu aiki ko ka samu kaza, sai da kana neman wani abu a wurin mutum, wanda ka nemi lada a wajen Allah Maɗaukakin Sarki shine lada za ka samu cikakke. To haka kuma inda za ka yi kishiyar haka, ka shiga tsakani don saboda ɓata al'amura, bai tantanta a bashi ba, ka ce a bashi. Ina fata mun fahimta, ko mutum ya yi laifi an kama shi, za a zartar da doka da ta dace da mai irin wannan laifin a kansa, sai ka shiga tsakani cewa a kyale shi,
to ya zama shafa'atan sayyi'a kenan, wasata mummuna kenan, shiga tsakani mummuna. Idan har kai haka, to zunubi gare ka a wajen Allah madaukakin sarki. Duk wanda kace a bashi abin da bai cancanta ba, a bashi abin da ba haƙƙinsa ba, wanda ba dan kai ba da ba za a bashi ba, sai aka bashi kaga zalunci aka yi, to kana da kaso na zunubi sakamakon shiga tsakanin da kai. Dukkan mutumin da ya dace a yi masa hukuma iri kaza, a yi masa horo iri kaza, dan ya yi laifi iri kaza, sai ka je ka shiga tsakiyar ka ce a kyale shi kar a yi masa wannan horon. Shiga tsakiyar nan da kai kana da zunubi, ka kyale a hora shi, ka kyale a lallasa shi, daga baya sai ka zo kai masa jaje, wajen jaje kai masa wa'azi. In ma kyauta za ka bashi sai ka bashi, bayan an hora shi, bayan an casa shi ya jiki, sannan sai ka yi haka. Amma me ya amfanin ya yi laifi sai ka je ka ce ka abin nan, ko ka bada kati, ko ka yi waya, ko ka ce kaza, ai a sake shi namu ne. Naku ne ko suwa bayan ya saba Allah ya saba manzon Allah. Kuna sanu da labarin bakwarin siyar da zai sata, bakwarin siyar ta yar dangi zurriya dan daga shi dai tana da dangantaka kenan da annabi, tunda manzon Allah bakwarin siyar ta yi sata, ana ganin yar manya ce yar dangi ce, sai aka ce so ko a yanke mata hannu ko ba za a yanke ba. Ya kamata a tuntuɓi manzon Allah a ji ko za a yi wani afuwa da rangwame a kyale ta. Sai aka ce to waye zai je wa manzon Allah irin wannan dangantin magana. A nemo wanda ake ganin yana da fada, sai aka ce a nemo Usama ibn Zayd, al-hibb bin al-hibb. Aka je aka nemo Usama ibn Zayd, cewa ya kamata ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana, wannan matar a kyale ta a yafe sai dai nan gaba tun da yar manya ce. Aka zuwa ana zuwa aka je aka fada manzon Allah, sai ya daga kai ya kalli Usama ce a tashfa'u fi hadd min hududillah, yanzu kake ka shiga tsakiya dangane da wani haddi, doka, punishment da Ubangiji ta'ala ya tanadi ai ga mai laifi iri kaza, ka ce kar ayi. Yake waɗanda su tuka sun ku sun halaka, li'annahum kanu idza saraqa fihim ad-da'if taraku, ai idza saraqa fihim ash-sharif taraku, wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had. Yake waɗanda su tuka sun ku sun halaka, domin idan manya suka yi laifi ko ƴaƴan manya suka yi laifi, sai a kyale su a ce ai dan wane ne, ai dukan wane ne, ai kanin matar wane ne, ai wane ne wane ne wane ne, sai a kyale su. Amma idan wanda suke na ƙasa marasa galihu suka yi a kamo alaihi al-had, sai a tsayar da doka a kansa. Sai manzo Allah yake cewa wallahi waymullahi ina rantsuwa da Allah, law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'a muhammadun yadaha. Yake ina rantsuwa da Allah, da fatima yar gidan muhammad za ta yi sata, da muhammad da kansa zai yanke mata hannu. Usama dole ya juya, dole sai da aka yanke hannun wannan matar, ba kyale ta ba. Wannan ita ce gwamnatin adalci abin buga misali, hukunci na adalci abin buga misali kenan a duniya. In dai ana son ƙasa ta samu cikakken tsaro, ta samu cikakken zaman lafiya, to dukkan wanda ya laifi kar a saurara masa. Amma kaga a Najeriya ba haka ake ba. Idan mutum aka ajiye shi a ma'aikata kaza, yayi sata miliyoyin kuɗi suka ɓata, aka kama shi aka buga a jarida, ƴan jarida suka masa tarayya, kowa ya ji, abin da za a yi masa shine sai a cire shi daga wannan ma'aikatar, sai a kai shi kuma wata. Wannan gurin tunda an gane a nan gurin, sai a cire shi, sai a kai shi kuma inda ba a gane ba kuma. Ba za a kama shi ba a ce a tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannunsa. Sannan bayan an tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannunsa, dukkan kaddarorinsa ma in za a sayar a sayar, an mayar abin zuwa ga treasury na gwamnati, to kuma menene hukuncin wanda ya yi irin wannan laifin? A yi masa shi, to wannan shine zai hana wani yayi. Amma shikenan sai a cire shi daga nan, ko sai a masa transfer, ko a ce an to shi, wani kuma a ce an masa murabus din dole. Kaga har yanzu yana da entitlement din shi na ma'aikaci, murabus din dole aka masa, ba ma dismissal din shi aka yi ba. To haka ake a Najeriya. To da haka shi yasa sai sata ta samu gindin zama, sai rashin gaskiya da rashin adalci ya samu gindin zama, saboda me ba a kusanta adalci a cikin rayuwa. In kaga ana doka, in kaga an tsaya an ce sai an yi kaza, to wanda yake mai karamin karfi ne abin ya sha. Amma mai babban karfi kam akwai waɗanda za su je su yi magana cikin duhun dare, ko su buga waya, ko su yi kaza, shikenan sai a kyale shi. To wannan shine mabuɗin halaka na kowace al'umma, kuma shine alamomi na rushewar kowace al'umma. Idan Allah maɗaukakin sarki ya nufin rusa al'umma, haka yake kaddara mata ta yi ta fuskar kaddarawarsa. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa damarnaha tadmira wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira. Haka Allah madaukakin sarki ke tsarawa a cikin rayuwa, mutakar shugabanni za su yi haka, to al'umma ta kusa lalacewa kenan, ta kusa rushewa, har sai an samu waɗanda za su zo suna kokarin farfaɗo da al'amura, suna kokarin gyarawa. Ko yaya in dai ana samun gyara, ana samun masu salaha a cikin mutane, to sai su zantowa al'umma su ne garkuwarta daga fadawa cikin halaka. Allah ya tsare mu.
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
بنجد سوى إذا أيتم بتحية idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda martani kuma ku yi gaisuwa din bi ahsana minha da wadda tafi ta kyau aw rudduha ko kuma yarda daidai irin gaisuwar da aka muku shine hadisi ya nuna mana aikace yayin da aka ce maka assalamu alaikum to kai in zaka yi wadda tafi ta sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah in kuma zaka yi daidai da ita sai ka ce wa alaikumus salam idan ku aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to idan zakai wadda ta fita sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ku zaka mai da daidai ita sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah sannan idan mai gaisuwa ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga bai bar wani ragowa na abin da zaka kara ba sai ka ce wa alaikum ka dauke su kamar da daidai ita kenan a can gurin kamar da wadda ta fita dan ya bar maka ragowar wuri ya bar maka larar wuri da zaka kara a nan gurin kuma bai rage sauran space ba duk gaba daya ya cinye ya hadidiye kalmomin da ake amfani da su wajen gaisuwa dan kace kana magana ta riga ta kare ba za ka kara wata kalma ba wadda bata tabbata ba a shari'ance
na'am
ina fata mun fahimta ina wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne akan kowane irin abu ko masani ne akan dukkan kowane irin abu lafazin alhasib ana fassara shi da hisabi sannan ana fassara shi da sani wanda sani din ke sa ayi hisabi dan ba ayi hisabi sai abin da aka sani Allah ko ya san kowane irin abu da mutane suka yi wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna ladabin gaisuwa a tsakankanin musulmi a tsakanin su da juna ma'ana lokacin da aka ga yadda kai lalle kamar yadda gaisuwa sannan wajen mayarwa din ko kai da lafazin da yafi naka wanda aka yi maka ko kuma kai da daidai lafazin da aka wato kamar da yadda muka buga misali waɗannan hadisai masu dimbin yawa wato sun nuna muhimmancin gaisuwa sannan wajen gaisuwa kana da damar ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam kana da dama kuma ka ce salamun alaikum bighairi alif wal lam kenan domin kowanne ya zo cikin alqur'ani wancan ya ce wassalamu ala man ittaba al huda lafazin assalam bil alif wal lam kenan salamun alaikum kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin salamun qawlan min rabbir rahim idh dakalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fa ja'a bi ijlin samin dakan lafazin salam ba tare da alif da lam ba wato ka ce salamun alaikum sai dai wajen furta shi dole ne ya kasance kai tanwini ne akan mim salamun alaikum amma salamu alaikum wannan Hausa kenan shi ba Larabci bane ba ko dai ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum amma salamu alaikum wannan Hausa kenan kai ba Larabci kai ba tsakani da Allah babu wannan a cikin Larabci Hausa ce tsabagen ta kawai amma salamun alaikum yau Larabci kenan assalamu alaikum Larabci kenan ko wancan ko wancan ina fata an fahimta cikin duk wanda kai yayi kuma ladabi sallama ya nuna cewa wanda yake haikan abin hawa shi zai wa na kasa yan kadan su za su yi wa masu yawa wanda yake tafiya shi zai wa wanda yake zaune kuma ladabin sallama ya nuna cewa lokacin da ka tashi yin sallama ba sai wanda ka sani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kowa zaka fasa sallama duk wanda ka gama da shi zaka ce da shi assalamu alaikum kuma ladabin sallama ya nuna cewa idan ka zo wajen mutane zaka ce assalamu alaikum sannan ka shigo sannan kuma in zaka tafi jama'a assalamu alaikum na tafi kenan manzon Allah ya ce ta farkon ba tafi ta bin muhimmanci ba wanda kai lokacin da zaka shigo muhimmancin ta bai tsara wanda kai lokacin da zaka tafi ba in ka shigo assalamu alaikum zaka ce jama'a assalamu alaikum ko wanda zaka yi wa mutane sallama kafin ka zo ko kafin wato ainihin ka tafi sannan ladabin gaisuwa din ya nuna mana cewa inda zamu haɗu da kai so goma a yi ne duk haɗuwa sai mun yi sallama kai inda zan rabu da kai bayan minti biyar in sake dawowa sai kuma na yi sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito cikin al-Adab al-Mufrad ɗaya yana tafiya da ɗan uwansa su biyu kamar yanzu ne da Malam Sa'idu muna tafiya sai ga itaciya a gabanmu sai ya bi ta damanta ne na bi ta hagu lokacin da ya biyo na biyo sai kuma mun sake sallama assalamu alaikum wa alaikumus salam kaga wannan sai wani kamar da abun wasa ne ko abin dariya, amma haka sahabban manzon Allah suke saboda muhimmancin sallama a wurinsu. Ina fata an fahimta. Malamai suna tattaunawa, namiji na iya wa mace, mace ta ina iya wa namiji, ko ba za su yi wa juna ba. Zance mafi inganci, namiji zai iya wa mace, mace za ta iya wa namiji, sai dai kuma kowanne ya kasance ya yi da ikhlasi. Abin nufi idan mace za ta yi, kada ce za ta kera murya ta yi siririyar murya don jan hankali. A'a. Assalamu alaikum. Shi kuma ce wa alaikum assalam. Amma idan kika kashe murya kika ce wani salamu alaikum, kin ga yake ma kin san ki ba dan Allah kike ba. Saboda kai ma idan kika kashe wani murya wajen ansa wa alaikum da wani sanyin murya, kai ma ka san cewa ba dan Allah kai ba. Dan haka tayi murya wanda take maza maza, ba shiga ba fita da anje an san ba wasa. Gentle gentle ba wasa kenan. Amma kai ma kuma idan ka tashi ansawa sai ka ansa wato da kalma da sadaki. To malamai suka ce idan an yi haka babu laifi, amma matukar zaki tashi murya sai ki kera murya siririyar murya, to bai halatta ba. Tunda Allah ya ce fala takhdana bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا كدينا سسوت مليركو دان إذن كن يهكا تنكو ماتا وطن دكي دكو تأيي سيسو كو تأيي تغم دكو وطن دكي تشو ترزوتي تشا عوا سيسو كو تأيي تغم دكو دهكا نمجي زي إيوا متي مجرات إيوا جماعة نمجي إندي أنصر كتينية سنن نمجي نا إيوا تالا ماتا ما سيوا ماتا ما سيوا نا إيوا نمجي كمشي كده وانا من باب أولا تند تيدا تيدا ما سيوا بلا تناكما دايا سيوا تالا متا نديوا كو تالا متا نديوا سيوا مجا دايا وانا دباب لتي دوك دي بمبان أبين دا إكي سو إدان أنصر بمبان كي سكانين جنسي يكسن شا إيه دكي كاوان نيا با أيدا مليا دتكي ذات جاوا حنك لنوان دا أكيوا سلام أربا أيني كو إدان كسر دسا قودا مسلنشي don sallama din tana da muhimmanci a cikin rayuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi, yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba yadda za ku shiga aljanna har sai kun yi imani. Wa la tu'minu hatta tahabbu, ba yanda za ai kuma ku yi imani har sai kun zanto masu kaunar juna. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, shin kuna so in nuna muku wani abin da idan kun yi shi za ku zama masu san juna, kaunar juna? Sabai suka ce faɗa mana, sai ce afshu salama bainakum, ku yaɗa sallama a tsakankaninku da juna. Abdullahi bin Sallam yake cewa lokacin da manzon Allah ya zo Madina, kaga shi lokacin da musulunta fi shi Abdullahi bin Sallam yace ina ganin fuskar sa a karan fari, na tabbatar wannan ba fuskar makareci bace, fuska mai annuri, fuska mai ban sha'awa, mai ban kai, bai kama da makareta ba. Yace sai kuma na matsa kusa da shi yana magana, farkon abin da na fara ji ya shiga kunne na maganar sa, yana cewa ayyuhan nas كل الأرحام وأطيم الطعام وأفشي السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إتياكو متاني كساد الزمنشي كسير دا أبنتك واند باية دا أبنتك سنن كيات سلما أتكن كانون كدجونا زاكو سيقع الجنة شارد سلما دا نكو سارد أبنتك معنى دي تشكل أبنت مزاء الله يكوط إيجاد متاني أكيات سلما.
نعم.
إذن أرغى أنسى دجونا namiji da namiji, bayan wannan yace assalamu alaikum, wancan yace wa alaikum assalam, mustahabbi ne kuma sai musafa, wannan ya ba wannan hannun su dai ta abokinka ne, mahaifinka ne, ina fata an fahimta, a sirikinka ne, wanka ne, kananka ne, ka ba shi hannu ku gaisa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ba waɗansu mutum biyu da za su haɗu da juna sannan su yi musafaha lokacin da suka haɗu bayan sun yi sallama, face sai an gafarta musu kafin su rabu daga wajen, a wajen kafin su rabu gafara za ta sauka a kan. To wannan duk wanda bayan an ce assalamu alaikum sai aka yi musafaha da juna kenan. Kaga idan mun hadar sulkan mu al'ada ba a yi musafaha. Wani ma ba a yi sallama din, wani ma in yi hangi sulkin sa in shi ya bi nan shi wannan sai bi nan suna wasan buya. Wanda ya zama al'ada ce wannan. Amma a gaisa a yi musafaha a yi sallama shine abin da yake daidai.
Na'am.
Ina fata mun fahimta. To dan haka hukuncin hukuncin dai sallama suna da fadi. Imam al-Qurtubi ya yi lawata harfi a nan gurin. Haka idan mutum yana son ya samu asar da hadisi masu dimbin yawa sai duba littafin Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad, yana ɗaya daga cikin mafiya ko kuma dai cikin littafan da suka tara hadisai masu dimbin yawa da suke yin bayanin sallama da hukuncinta. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi. Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illa hu ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi. La yajma'annakum, lalle zai tara ku ila yawmil qiyama, ya zuwa ga yinin nan na tsayuwa shine yinin ranar tashin kiyama. La rayba fihi, wanda babu kokwanto dangane da zuwansa, tabbas yini ne da Allah ya tanade shi kuma zai zo. Wa man asdaqu minallahi hadisa, wane ne ya fi Allah gaskiyar zance? Ai babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance. Tallace
وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
وبنجد تعالى فما لكم في المنافقين فئتين ثم يشافيكو kuka kasu gida biyu dangane da lamarin munafikai, wato munafikan da lokacin da za a tafi yakin Uhudu manzon sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gari, Abdullah bin Ubay bin Salul ya rute su suka dawo gida, suka ce su ba za a tafi ba tun da dai sun ba da shawaran a zauna cikin garin Madina kar a fita, amma da ƙarshe aka ki karban shawaran sa aka ce sai an fita, su ba za a je yakin ba, dan haka sai suka zame suka dawo baya. To sai musulmai suka rabu gida biyu, waɗanda suka ce manzon Allah ka umarce mu fara ta kansu a yake su, waɗansu suka ce a ku kyale su ba sun yi kalmar shahada ba, to waɗansu suna ganin a kyale su mummune ne, waɗansu suna ganin kafirai ne, wannan sabanin da suka yi su sahabbai din game da munafikai shine Allah ke zargin su anan. Fa malakum fil munafiqina fi'atay, yo me yasa har kuka zama gida biyu dangane da lamarin munafikai, har yanzu bai bayyana ba gare ku cewa kafirai da su, bai bayyana ba gare ku cewa muqiyin ku ne, bai bayyana ba gare ku cewa so suke su ga faduwar ku da karewar ku, ba ku fahimci wannan ba? Wallahu arkasahum bima kasabu, Ubangiji ta'ala ya mayar da su cikin kafirci, bima kasabu a sanadiyar mugunyar aikin da suka yi, shine arkasahum daga arriksu, lafazin arriksu da arrijisu da annajis cikin na daukar mana daya najasa datti ko azaba, wato arkasahum ko kace ai awqa'ahum fil riksi, ma'ana Ubangiji ya aukar da su ya mayar da su cikin arriksu wanda shine azaba ko kace shine datti, idan kuma an fassara shi da datti yana nufin kafirci, domin kafirci datti ne. Ya ayyuhal ladina amanu innamal musyrikuna najasun, shine ma'anan wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah, shin so kuke wai ku shiryar da wanda Allah ya riga batar da shi? Ubangiji ta Allah ya riga ya kaddara cewa su batattu ne, halakakku ne, har yanzu dan su daga cikin ku kawai dan sun ga imanin baka sai su dauka mummune ne su, shine aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dukan wanda Ubangiji ta Allah ya riga ya halakar da shi babu yanda za a iya sama masa tafarki na shiriya. Waddu law takfuruna kama kafaru, su kafirai sun so ina ma a ce kun kafirta kama kafaru kamar yadda suka kafirta, fatakununa sawa'a, ko da su sai ku zama daya. Su munafikai sun so ina ma a ce kun bi su ko da su duk ku zama daya, ku dare daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko rabu da shi ku kyale shi ya fita shi kadai, irin yadda suka haka sun so ku musulmai ku yi haka, ma'ana duk wanda ragwancin sai hana shi fita jihadi so yake sauran su fita, duk wanda yake taimakon addini so yake sauran su tarayya da shi wajen rashin taimakon addini, shine waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, Ubangiji ce kar ku rike masoya a cikin su har sai sun yi hijira dan Allah, har sai sun yi hijira daga garin da suke sun zo garin da manzon Allah yake an assasa daula ta musulunci da su, fa in tawallau, in ko suka juya baya ba su yi imanin ba ballantana batun hijira din ya zo, fa khuduhum, to ku kama su a matsayin fursunonin yaki, waqtuluhum, ko kashe su haifu wajadtumuhum a duk inda kuka same su, wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, kada ku ce za ku riki madadin lamari a cikin su, ko da akwai dangantakar jini ko da akwai hulda ta kasuwanci a ciki, wala nasira, sannan kuma kar ku ce za ku riki wato mataimaki a cikin su. Sallatin
innal ladina yasuna ila qaumin bainakum wa bainahum أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
وبنجد إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق سيدي وطندا suka saduko suka tafi ila kaumin zuwa ga mutanen da bainakum wa bainahum misaq a tsakaninku da su akwai alkawali na zaman lafiya aw ja'ukum ko kuma wadanda suka zo muku hasrat suduruhum wato anashin zukatan su na kunci da takura an yuqatilukum a ce su yake
aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmuhum wadanda daga cikin kafirai wadanda su ɗan zaman lumana idan su ba za su bi ɗan uwan su ba lokacin da za a zo yakar ku dan ba sa san a yake ku duk da ba addinin ku ɗaya ba sa san fitina ba sa san rikici hana ƴan uwansu ma suke dan me za a yake ku amma tunda sun fi ƙarfin su sun kyale su ba za su je su taimaka musu ba sannan kuma su ba za su iya zuwa su haɗa ƙarfi da ku dan a yake ƴan uwansu ba tunda ba addinin ku ɗaya da su ba to irin waɗannan kafirai idan kun tashi yake su ne da ku yake su shine auja'ukum ko irin kafirai da suka zo muku hasirat suduruhum ma'ana daqat suduruhum zukatansu sun kuntata sarrafa ya zafi an yi katilukum su dai ba za su iyakar ku ba an yi katilu kawahu su kuma ba za su iyakar yan uwansu ba to irin waɗannan kafiran duk da ba musulmai bane ba ba za ku yake su ba in kun tashi yake na musulunci ina fata an fahimta to kaga wato adalci na addinin musulunci ashe lokacin da aka ce a yi yaƙi akwai adadin da ake yaƙa akwai waɗanda ba a yaƙa idan an tashi yaƙi na farko ba a kashe mata ba a kashe yara ƙanana ba a kashe dattijai waɗanda sun gajiya ba ma su iya komai suna gida a zaune sannan dukkan wanda ya je killace kansa a ɗakin sa na bauta yana ta ibadar sa shi kadai duk da shirme yake fa ibadar sa ba musulunci yake ba amma ba za a je a yake shi ba waɗanda ake yaka mazaje waɗanda suke da makami fa iya daukan makami ai fadar su to su ne za ku yake su kuma ko da su idan an yi takarda ta tsare ta wutar yaki bai halatta ku yake su ba kuma ko da su idan su sun ware kansu daga cikin sauran dangin su ba sa so a yake ku su ma ba za ku yake su ba dan Allah wani irin adalci ne wannan da wuya ka samu adalci a cikin waɗansu addinai in ba musulunci ba irin wannan wato kaga addinin musulunci na lura da kowane irin abu na lura da kowane yanayi amma lokacin da Amerikawa suke jefa bom a Iraki suke jefa bom a Afghanistan suna ware hatta jarirai wanda yake ciki ma ba a haife shi ma ba su yi exception ɗinsa ba a cikin wanda suka jefa ba mabbai balla sana wanda yake masallaci balla sana wanda yake ɗakin bacin mace ko namiji kowa kashewa suke yi to amma irin waɗannan su ne za su ga kuruta yakin yancin dan adam ina yancin dan adam yake a cikin lamarin su su rusa gidajen mutane su fata ruwan shan mutane su yanke wutar lantarkin mutane su kashe wannan su dasa wannan su yi wannan har yanzu a Vietnam ana haihuwar yaro da kunne ɗaya ko da ido ɗaya saboda makamai masu guba da suka yi amfani da su a wajen har yanzu tasirin abin nan har yanzu a Japan akwai inda idan fulawa ta fito sai an je an yi biki fulawa ta fito saboda kasar wajen ma an mata ta'addanci an gurɓata yanayi ta yadda ba za ta iya fito da su rago ko da ruwa ya sauka a kanta to waɗannan su ne za su ce wai ai su ne masu kare ƴancin ɗan adam su ne wato abin da ɗan demokarasi masu tabbatar da adalci a ban ƙasa duk ƙarya ce kawai dokin bai baki dai ya fi gudu shi yasa sai su faɗa abin da su aka dama amma addinin musulunci shi ne addini na adalci wanda babu zalunci a cikinsa kuma addinin da yake auna kowane irin abu ta fuskar da ta dace to irin waɗannan sunfi guda biyu da aka faɗa wannan ba za ku yaƙe su ba shine ma'anar illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum sai Allah ce walau sha Allahu inda Allah ya ga dama la sallatahum alaykum ba sai ya daura su kafirai dan akan ku fala qatalukum kuma da sun yaƙe ku sun karkashe ku fa in itazalukum falam yuqatilukum da haka idan suka nisance ku suka kiyakar ku wa alqau ilaykum assalama suka mika muku magana ta bayanin sulhu cewa zaman lafiya za su da ku fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila ubangiji zai sa muku dama ta ku kuma ku ce sai kun yake su ba idan suka yi saranda suka mika wuya suka ce mu ba ruwanmu duk da ƴan ƙauyen sura ya karku mu ba ruwanmu mu mutane gari kaza ne mu mutanen unguwa kaza ne ba za mu shiga cikin wannan fitina ba to ba ruwanku da su ba za ku yake su ba in kun yake su kuma kun ci amana su kenan Allah ta ne
فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث الطائف فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
وبنجد ستجدون آخرين ذاك فهموا أنسوا نوئنكما بغتكن سو كافري يريدون أن يأمنوكم سو سنة سنة su amintar da ku su ce mu ba za mu yake ku ba, ba za mu faɗa da ku ba, wa ya'manu qaumahum, kuma suna so su amintar da mutanensu su kwantar musu da hankali. To kaga ba wahala a duniya ka samu mutum biyu kishiyoyin juna kuma kana so ka kwantar musu da hankali, don abinda wannan ke so ba shi wannan ke so ba, abinda wancan ke ki shi kuma wancan ke so. To don haka suna da wahala ke su, suna son su zauna lafiya da ku, amma kuma suna son mutanensu ma su yarda da su. Kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha, yayin da duk aka yi kokarin mayar da su cikin fitina shine cikin kafirci, aka tallata musu yakar ku urki sufiha, sai su ji kamar sun yarda sun gamsu fa'i yakar ku din, amma in sun zo kuma sai su ga ba za su iya ba, in an ziga su an ziga su, sai su ji kamar su dauki makami. Fitina din tana shiga cikin zuciyarsu, tasirin ziga na kama su, amma kuma duk da haka in sun fito sai su kasa fitowa din a yake ku tare da su. To akwai waɗanda su suna nan haka a tsakatsaki haka, kaga waɗancan su sun riga sun faɗa kaulan wahdan ba za su yake ku ba. Ina fata mun fahimta. To su irin waɗannan nabiyu wanda suke taraddudi, wanda fitina na saurin shiga cikin zukatansu, ziga na saurin kama kwakwalansu, fa in lam ya'tazilukum, in har ba su fito fili sun ce sun nesance ku ba, wa yulqu ilaykum as-salama, in har ba su fito fili sun ce sun aiko muku da sako na zaman lafiya tsakanin ku da su ba, wa yakuffu aydihum, ba su fito fili sun ce mu ba za mu yaƙe ku ba, shi mu kawai suka yi, ba su ce ba za mu yaƙe ku ba. An gane ku? To irin waɗannan fakuzuhun ku kama su, waqtuluhum, ku yaƙe su, haisu taqiftumuhum, duk inda kuka same su dan ba ku da tabbata kansu, dan za a iya bi ta kansu ayi muku illa. Bai idan an ziga su za su ji eh wallahi aje, wallahi aje, in an fito kuma sai su tsaya suna cewa to aje ko ba aje ba. To irin waɗannan kar ku amince da su, waɗancan kan sun riga sun yadda ko mai ƴan uwansu za su faɗa musu, su faɗa musu, amma su ba za a yaƙe ku da su ba. To irin wannan sai ku zauna lafiya da su, amma irin waɗannan fakuzuhum waqtuluhum haisu taqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, wadannan kam mun sanya muku hujja mabayyaniya akan su cewa ya halatta ku yake su.
Na'am,
sai Allah ya ce
wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa ta'limu raqabatin wa diyatin sallama وهي مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
بنجلس وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا. Bai dace ba ga mummuni ya kashe mummuni. Lafazin ma kana baya nuna annafi kore abu, abinda yake nuna wa ma sahha wa mastaqaba, bai inganta ba, bai kuma dace ba. Haramun ne li mu'minin, ga mummuni an ya katala mu'mina ne sai zai kashe mummuni dan uwansa, illa kafa'an, sai dai fa in hakan ya faru ne bisa ga kuskure, in ya faru bisa ga kuskure ba zaɓinsa bane, ba yardarsa bane, to wannan kuma daban. Dan haka wa man katala mu'minan khata'a, wanda ya kashe mumini bisa ga kure, fa tahriru raqabati mu'mina, wajibi na farko da ke kansa shine yantar da bawa mumini. Idan an ce bawa mumini, ya iya zantowa mace, ya iya zantowa namiji, ya iya zantowa baligi, ya iya zantowa wanda ba baligi ba, matukar bawa ne mumini, lokacin da ka kashe mummuni farkon abin da zaka ce ne yantar da bawa mummuni. Abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahli, da kuma diyya wanda za a miƙa wa iyalin wanda aka kashe, illa an yasaddaku, sai fa in sun yi sadaka da ita sun ce mun yafi. Ma'ana lokacin da ka kashe mutum haƙƙi biyu ne a kanka, haƙƙi na farko haƙƙin Allah madaukakin sarki, haƙƙi na biyu haƙƙin dangi na mutumin da ka kashe. Haƙƙin Allah shi ne sai kai kafara, kafara na ita ce yantar da bawa mummuni. Idan ka kasa yantar da bawa mummuni sai kai azumi na wata biyu a jere, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Haƙƙin iyaye ko ƴan uwa wanda aka kashe shi ne sai ka biya diyya na mutumin, kuma ya danganci me aka sa maka. Diyyar raƙuma aka sa maka, ka ga raƙumi 100 kenan. Diyyar kuɗi aka sa maka, to ayi lissafi. A'a, diyyar tumaki ko awaki aka sa maka, to sai ayi lissafi. Menene zaka biya diyya? Sananne ne dai diyya a cikin addinin musulunci, kuma takan canja dangane da canji na kuɗi daga shekara zuwa shekara. An gane ku? Illa an yasaddaku, sai in sun ce sun yafi. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, in wanda ka kashe din bisa ga kure yana cikin mutanen da ƴan adawa ne gare ku, wato danginsa gaba ɗaya ba musulmai bane, wa huwa mu'minun a zaliku, shi mummuni ne, fa tahriru raqabatil mu'mina, to zaka yantar da bawa mummuni wato a madadinsa kenan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq, idan ko ya kasance daga cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su, alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku da su. An gane ku? Wato shi mummuni ne, su ɗin kuma ƴan uwansa gaba ɗaya kafirai ne, amma ba kafirai da suke yakar ku ba, wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su. Fadiyatun musallamatun ila ahli, to a wannan lokacin zaka bayar da diyya wanda za a miƙa wa iyalinsa. Wa tahriru raqabatil mu'mina, sannan zaka yantar da bawa ko mummuni. An gane ku? Menene fa tahriru raqabatil mu'mina? Wato zaka yantar da bawa mummuni. An gane ku? Faman lam yajid, ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wanda ko bai sami iko haka ba, fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, sai ya azumi na wata biyu a jere suna bin juna, tawbatan min Allah, dan tuba zuwa ga Allah. Wa kana Allah aliman hakima, ubangiji ta'ala ya kasance masani sannan kuma mai hikima. Wato anan gurin ku lura da abin sosai. Haƙƙi biyu ne kan mamaci, in dai mamaci da ka kashe bisa ga kuskure, wannan mamaci ne bisa kuskure ka kashe shi, to haƙƙi biyu ne akan sa. Haƙƙi na farko haƙƙin Allah, wanda shine za ka yi ne yantar da bawa mummuni, in baka da wannan sai azumi mata biyu a jere. Haƙƙi na biyu shine haƙƙin wa ƴan uwansa, to ƴan uwansa din nan kashi uku ne. Kashi na farko in sun zanto musulmai zaka bayar da cikakkiyar diyya gare su, sai in sun ce mun yafe, to kaga diyya ta faɗa kanka, sai kawai ka je kai kafara shi kenan. Ta iya wa shi musulmi ne, amma su ƴan uwansa kafirai ne waɗanda kuke faɗa da su, to anan gurin sai dai ka yantar da bawa mummuni kadai, amma ba za ka biya diyya ba. Dai idan ka biya diyya, ruwan za ka tafi wurin ƴan adawar ku, to sai su yi amfani da ita wajen yakar ku, to shi ne hikima da ba za a basu ba. Ko kuma shi musulmi ne, danginsa kafirai ne waɗanda ake zaman amana da su, ba sa yakar ku, ba kuwa yakar su, zaman amana ake ku da su. Ina fata mun fahimta. To nan gurin za ka ba su cikakkiyar diyya na wannan musulmi da su waɗannan wanda ba musulmai ba, amma tunda kuna zama amanar su. To akwai kashi na gaba wanda malamai suke kawowa, shi ne ya zanto cewa shi wanda ka kashe ɗin ba musulmi ba ne, ba mummuni ba ne ba. Ina fata an fahimta. To za ka biya diya ko ba za ka biya diya ba? Maganar kafara dai Allah bai magana ta ba. Idan ka kashe kafiri ba wani kafara na azumin mata biyu. Idan ka yi azumin mata biyu, idan ka kashe shi ya zama shi da musulmi duk ɗaya kenan. Allah kuma ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati hum al-ba'i, ya za su daidai ba za su daidai ba. Ina fata an fahimta. Masal fariqaini kal a'ma wal asam wal basir wa sami hal yastawiyani masala afala tadhkurun, ba za su daidai ba. To sai rage ne sai diya. Za ka biya ƴan uwansa diya in ba kwa yaƙi da su, in kafiran amana ne. To amma diyyar da za ka ba shi nawa za ka biya? Diyya daidai da ta musulmi? To anan malamai suka yi saɓani. Waɗanda suka ce diyya za a ba diyya daidai da ta musulmi, waɗanda suka ce rabin diyyar musulmi, waɗanda suka ce ɗawar bisa ukun diyyar musulmi. Haka Ibn Kathir ya kawo waɗannan maganganu guda uku. kamar ka tambaye shi kace a wurin ka wanne shi sai ce na riga nayi bayani a sharhin Bukhari mai tsawo kaje ka duba sharhin Bukhari sa kuma annai ma alaka
Allah
malaka ji abinci ko me yake a kan gurin sai ba da reference da littafin sa sharhin Bukhari ina ba dan fahimta to da aka sai mas'ala ta zanto ana tattaunawa akai kan cewa ta bangaren diya za a daidaita su ko ba za a daidaita ba na fi gamsuwa da ra'ayin da ke cewa ba za a daidaita su ba tunda ba sa zama daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har abada ba za su zama daidai ba ko a duniya ko a lahira cikin kowane irin hukunci to wannan ana magana kan kisa wanda yake na me na kuskure hukuncin mutum kenan amma akwai kisa na gamganci ayar gaba za ta yi bayani ba za mu shige ta yanzu ba sannan akwai kisa wanda ake kira shibuhul amdi wanda yayi kama da ganganci shi ma ba za mu magana sa ba sai gobe in Allah ya kai mu ganganci a cikin aya ba amma hadisi sun nuna shi kisa na kuskure kowa ya riga ya sani ka tafi da mota ba da niyya ba ka kade mutum a ka harba kwari da baka zaka harbi barewa sai ta je ta samu wani mutum a gona ta kashe ba da niyya ba ka harba bindiga ka harbi wasu bullet din zai kashe wani kaga duk wannan kuskure ne ba da niyya bane ka dan dungure mutum sai ya fadi ka da kake da wani abin da baya kisa gulala ba ta kisa kana dukan shi da gulala sai ya mutu kaga to wannan ne kuskure ne to shine za a yi wa waɗannan ababen guda biyu amma kisa na ganganci mai hakikanin bayanin sa kisa mai kama da na ganganci mai hakikanin bayanin sa wannan sai ya mutun gobe idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ta gaggawa cewa sakamakon shela da aka yi na ana buƙatar taimako domin kai ziyara gidajen prison nan garin jama'a sun taimaka da kayayyaki kamar haka an sami gari buhu nawa kasa nan buhu goma an sami shuga buhu biyar an sami kuli-kuli buhu biyar an sami omo leda goma an sami softi wato katan biyar an sami litattafai kamar haka jizuwa amma guda 30 a makarar tauhid guda 20 ishimawi guda goma iziya guda goma kawaidi guda 30 tufafi daban-daban har adadin da ya kai 250 set 250 bayan haka akwai shirin zuwa gidan marayu shi kuma za a yi bayanin me za a kai amma dai wannan gobe idan Allah ya kai mu karfe 11 na safe za a kai wannan ziyara ga waɗanda suke da ikon zuwa ko suke da mota da za su taimaka don taimaka yan uwa da za su je wannan waje za mu haɗu a nan masallaci fada a tafi gaba daya in Allah ya kai mu gobe karfe 11 na rana idan Allah ya kai mu gobe mai itikafi ba zai je ba.